الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركمو da saduwa a wannan safiya ta juma'a babbar rana kuma cikin wata mai albarka yau 14 ne ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya dace da 15 ga watan hudu hijiran miladiya 2022 ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma jiya mun tsaya ne ko muna cikin aya ta 29 za mu tashi a cikin aya ta 29 kafin haka akwai sanarwa daga yan committee tafsiri kenan suka ce a sanar da niyyar su ta zuwa ziyara asibiti kamar yadda suka saba duk shekara sukan kai ziyara asibiti don duba marasa lafiya saboda muhimmancin wannan watan mai albarka to sun ce insha Allah wannan shekarar ma za su yi kuma kofa tana bude ga duk masu son su taimaka to Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa ziyartar marasa lafiya na daga cikin abubuwan da addini ya kwadaitar wanda kuma suke da tarin lada mai yawa Allah ya bada iko sai wannan take tambaya cewar washin idan mutum ya yi sallar tarawihi ba sai ya yi sallar tahajjud ba kamar dukkan su abu guda ɗaya ne to sallan tarawihi da sallan tahajjud haka ne duk abu ɗaya ne shi ake cewa tarawihi ko tahajjud ko qiyamul layli ko qiyamul ramadan duka sunan shi ne illa iyaka bambancin wannan ayi shi a farkon dare wannan kuma ayi shi a tsakiyar dare ko ƙarshen dare ina fata dama lokuta uku ne ko kai sallan a farkon dare shine kafin ka kwanta bayan sallar isha ko kuma tsakiyar dare wuraren karfe 12 ko makabancin haka ko kuma karshen dare daga karfe ko 3 4 har zuwa kafin fitan alfijir wannan duka ana kiran shi da ainihin sallan dare haka ake kiran shi da Hausa amma abin da aka fi sani shi sallan asham saboda shi aka fi dan da shekaru da yawa da suka wuce ai ba ma san wani tahajjud ba ina fata an gani kamar irin su Malam Musa sun san wannan lokacin da masu shekaru irin nasu amma mun matasa ina ga mun tashi mun gana tahajjud din nan sannan kuma ƙarin bayani game da wannan akwai matsalar cewar in aka je goman ƙarshe in za a yi tahajjud kar a yi sallan asham kuma aka yi asham kar a yi tahajjud wannan lallai magana ne da waɗansu malamai suke fatawa a kai idan ka duba littafin kitabu siyam ko sifatu siyamun nabi ne na musamman Sulaimul Hilali da kuma Ali bin Ali bin Abdul Hamid manyan ɗaliban Imam Al-Albani ne Allah ya mishi rahama to sun tafi akan cewa lalle raka'a 11 nan ba za a ƙara ba saboda haka in dai za a yi tahajjud to kar a yi qiyamul layli in kuma za a yi qiyamul layli a kar a yi sallar tarawihi kai in za a yi tarawihi kuma babu qiyamul layli sai dai a dauki guda daya to wannan shine sabani abin da jamhuru suke kai in aka ce jamhuru shine mafi yawan malamai an gane ko malamai kadan ne suke da wannan fahimtar cewa ba a sallah sama da raka'a 11 saboda hadisin nan Aisha Allah kara mata yadda tace Annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa a cikin Ramadan ko kuma a wajen Ramadan sama da raka'a 11 to abinda ba sa fada dangane da hadisin nan shine ababe ne guda biyu na farko sallan dare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman wajibi ne ke sa in bai yi ba ma sai ya rama wa yake yin sallan dare kaman wajibi a cikin mu amsa shine babu waye kuma in bai yake ramawa da safe kafin azhara. Ina fata an gane, domin Allah ya ce minna layli fatahajjad bihi nafilatan laka, da daddare ka tashi daga bacci kai sallah nafilatan laka, ƙari ne akan ka. Ayar cikin suratul Isra'i da manzon Allah take magana, kamar shi bayan sallolin farilla guda biyar Allah ya ƙara mishi wata kuma shine qiyamul layli. Amma da ni da kai da ke da su duk ba dora mana wannan ba, sunna ce mustahabbiya, in mun akwai lada in ba mu yi ba babu komai. Wannan kenan. Abu na biyu, ba sa fadan tsayin sallan da kuma annabi yake. Dubin nana Aisha ta bada labarin ta fadi tsayin sallan da kuma siffan sallan. Yana raka'a hudu ne a jere sai ya zauna ya sallama. In ya fara baya zama sai ya raka'a hudu sai ya tahiyya ya sallama. Ya sake tashi ya raka'a hudu a jere ya sallama. Sake tashi ka raka uku a jere ya sallama. To dole sai dai zama kai ma irin wannan zaka yi. Abu na uku, tace fala tasal an husnihinna wa tulihinna, karka tambayi kyawun sallan da kuma tsayin sallah. Mu kuma namu bai kai nashi tsayi ba, in dai mun ce dole irin nashi za a yi duka ukun nan sai mun dauke su. Kun fahimci wannan abin da kyau? Ɗaya daga cikin sahabbai Anas bin Malik bai bi annabi sallan dare, yace wallahi saura kadan na gudu, tsabar tsayin sallan kawai, sai a karanta izu biyu izu uku a raka'a daya. Idan limamin ku yi wannan yau, ai gobe masallacin ba kowa. Wata rana wani aboki na yi ban labari ya yi sallan tahajjud a wani masallaci a Abuja, irin masallacin cikin anguwa din nan. Ya ce limamin ya tsawaita sallah kuma karatun shi a hankali a hankali, ya ce ga karatun ba daɗi. Ina ga tsabar ya wahala ne kawai, har laifin ya shafi karatun ma. Ya ce wallahi da aka yi raka'a biyu aka yi sallama, yana jin wani ce Allah ya isa. Kaga an zo ne mal, an zo ne mal lada ana Allah ya isa, kaga akwai matsala. Wai ya dau darduman shi ya tafi. To saboda haka sallan annabi tana da tsayi kwarai da gaske. To ƙarin bayani kuma akan wannan shine, Ibn Taymiyyah Allah mishi rahama yake cewa duk mutumin da ya da'awar cewa sallan dare tana da wani haddi iyakantacce daga annabi alaihi salatu wassalam, wanda ba a karawa ba a ragewa, yace fa alaihi bidalil. Haka Ibn Taymiyyah yace kawo dalili, dalilin shine babu. Ibn Abdul Bar Allah mishi rahama yake cewa sallan asham ko sallan dare ko sallan qiyamul layli yace aiki ne na nafila, aiki ne na alkhairi. Sai ce faman sha'a istaqalla, wanda ya ga dama yayi kadan, waman sha'a istaksara, wanda ya ga dama yayi da yawa. Ina fata an gane, domin aiki ne na nafila. Sannan ƙarin bayani kuma, akwai hadisin Abdullahi bin Umar ya tambaye annabi, sai an tambaye annabi alaihi salatu wassalam dangane da sallan dare, sai ce masna masna, ayi raka'a biyu ayi sallama, ayi raka'a biyu ayi sallama, ayi raka'a biyu ayi sallama, babu iyaka. Annabi bai ce ba amma in an kai kaza kuma tsaya. Kun fahimci wannan abin da kyau? Sannan wani daga cikin sahabbai wanda shi aikin sa ibawa annabi ruwa a buta in zai alwala, wata ran annabi ya fito sai ganshi yana zaune yana jira annabi fito dan ya iba masa ruwa alaihi salatu wassalam. Sai annabi ce dake sal, sai ce as'aluka murafaqataka fil janna, sai ce ka tambaya, bi ma'ana salma shi ita shine ma'anan magana, tambayi duk abin da kake so. Ina ma a ce kai ne ka hadu da annabi Malam Isa, yace tambayi duk abin da kake so. Ina ma a ce ke ce ko da ya sha tambayoyi, imi addu'a banda kishiya. Wani ne aka ce da shi, yanzu in ka hadu da annabi me zaka tambaya mu addu'a? Yace wasu yayi nazari, wa bukatun shi na da yawa, nace kai baka ma san me kake ba. To shine annabi ya ce da shi ka tambayi duk abin da kake so. To da yake sahabi ne, hankalin su ba irin namu bane, sai ce ina tambayanka ka roƙa min Allah ya zamo ne makwaftaka da kai a gidan aljanna. Iya abin da ya tambaya kenan. Sai annabi ce fa inni ala nafsika bi kasrati sujudi, to ka taimake ni da yawan nafila, kai ta sallan nafila kawai, ka yawaita nafila. In ka yawaita wannan sallan, insha Allah za ka zama makwabci na a gidan aljanna. koda ba ga gida ga gida ba kila dai muna unguwa daya. Ina fata an gane. Dai makwabtaka ai ba sai ga gida ba ko. Gida 40 ne. Dan zai wahala sai Abubakar suna nan a ce kai ne gidanka na taba gidan Annabi. Allah sa mu dace. To a takaice dai sallan Asham ɗan uwa ɗaya daga cikin manyan malaman mu Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo na saurari maganan da yayi azumin da ta wuce na bara ina America sai ina kallon tafsirin shi wanda yake anan Bauchi sai aka tambaye shi kan wannan matsala yace maganan gaskiya shine babu wani iyaka dangane da sallar tarawih yace idan kai raka'a 8 shafa'i da witri 11 yayi akwai masu yin 13 haramin Makka da Madina raka'a 23 suke zaka ce in bid'a ne Uthaymin suna masallaci ake wannan abu ina fata an gane shine mufti a haramin Makka da ya rasu Abdurrahman bin Ajlan ya zama mufti wanda shi na san shi na sha zuwa majalisin karatun shi musamman ina Saudi Arabia to duk waɗannan malaman suna harami ake raka 20 kuma da su ake yi inda a ce kuskure ne wallahi ba za su bari ba bin Baz Allah mishi rahama yana na ake wannan abu ina fata an gane babu malami ɗaya a Saudi da ya fata wancan abiriya ne saboda mai sahabbai ma sun yi haka lokacin sayyidina Umar bin Khattab sun yi raka 20 akwai wanda ma suke 40 to saboda haka ta wani malami yace wani fa sahaban kasala ne fa yake rigima da raka'a da yawan nan yace wallahi ɗaya daga cikin malaman mu Dr. Bashir Umar Al-Furqan shi ma yayi irin wannan magana yace a daina zafafa kalamai dangane da sallar tarawih duk raka'an da kai abinda ake bukata ikhlasi kai shi dan Allah ba dan ka burge wani ba ko tahajjud wallahi aka zo ake dan aba wasu haushi kusa akwai cikin ahlus sunna a Najeriya da su ba su da ai tahajjud a masallatan su ba shine wani yace ai ko dan su ji haushi sai mun yi kaga tun daga ne ya rusa ladan shi ko dan su ji haushi sai an yi dan Allah akwai lada amsa shine babu to ai dan Allah ba dan a ba wani haushi ba ba kuma dan a burge wani ba musamman wurin karatu limama ya sa ikhlasi kar a taba idan a burge wani Allah ta'ala ya amsa mana ibadunmu akwai masu addu'o'i da yawa yanzu wannan tambayoyin da ke hannuna bai kai rabin tambayoyin da aka aiko ba in za mu karfe 11 duk ba za mu yi amsa tambayoyin nan ba amma dai a takaice shine masu addu'o'i suna da yawa da waɗanda suke da marasa lafiya da waɗanda su ne ba su da lafiya da masu bukatu na alkhairi da waɗanda suke da matsaloli da mazajensu wasu ƴaƴansu da dukkanin matsaloli na rayuwa Allah ta'ala ka san damuwan kowa Allah ka yaye mana waɗanda suke da bukatu na alkhairi kuma Allah ya biya musu waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da imani da wadata Allah ka sanya albarka a wannan garin namu ka sanya albarka a ƙasar mu da sauran kasashen mu gaba daya zamu tashi aya ta 29 na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya kuma su imani kamar da na faɗa jiya Allah ya kira masu imani da irin wannan lafazi cikin alqur'ani mai girma 89 yace ya ku masu imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku ta hanyar al batil shine zalunci ko cuta ko duk abin da shari'a ba ta yadda da shi ba malam yace al imam sayyid tantawi rahmatullahi alayhi yace wal batil ma'anan batil yace ismun li kulli tasarrufin la yubihu shar'u suna ne na dukkanin wani tasarrufi wanda shari'a ba ta halatta shi ba kan riba kaman cin riba riba shine abin da bahaushe ke cewa kuɗi da ruwa ko yana nan kashi kashi akwai riban kaza akwai riban kaza amma duk kowace irin riba haramun ci war rishwa da kuma rashawa shine corruption ko cin hanci abin da ya hana kasashen mu motsawa kenan cin hanci a kowane irin ma'aikata cin hanci yayi yawa duk wata ministry da ka sani ba wacce zaka cire hula kace wannan ministry rahmatullahi alaiha ya Allah mata rahama kowa mai gaskiya ne ago yana wahala tun daga sama har kasa tun daga masinja har zuwa director sai wanda Allah ya kiyaye ba gaba ɗayan su bane ba ina fata an gane amma ana magana aglabiya abun da yafi yawa a kasar mu haka jami'an tsaro tun daga sama har kasa tun daga kurtun soja mai tsayuwa kan titi yana karban cin hanci har zuwa kololuwa haka jami'an yan sanda haka custom haka immigration haka duk era safety duk inda ka taba haka ne sannan cin hancin nan yayi yawa hatta cikin malamai shine babban bala'i ina fata an gane domin duk lokacin da za a baka wani abu ko kuma kana samun wani abu ka boye gaskiya wannan corruption ne ina fata an gane ko ka fito kana kare wani shugaba kan ƙarya da zalunci kawai dan kana amfana da shi wannan cin amanan al'umma ne malami ne kai dan siyasa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai dan kasuwa ne kai duk inda za a hada kai da kai a cuci al'umma wannan abun Allah ya haramta shi kuma Allah zai tambaye ka ranan gobe kiyama malam yace wal gasbu da kwace kwace dukiyar mutane ta kowace irin hanya was sarikatu da kuma sata wal khiyanatu da cin amana amana ta yi karanci tsakanin al'umma yau zaka rasa wa zaka yi mu'amala da shi ta amana mu'amala ta dukiya ce mu'amala ta magana hatta zaka rasa wa zaka ba amanan magana zaka yi magana daga kai sai shi sai ka ji magana a waje to kai da shi wa ya fada ɗaya daga cikin ku ne ko ba haka ba yana daga cikin babban bala'in da muke ciki a yau rashin amana hatta cikin makarantu malamai da ke karantarwa a jami'o'i ne a colleges ne a dukkanin makarantu da ka sani hatta abin da ya shafi kaman secondary school misali hatta wasu daga cikin malaman primary ina ta amfani da wasu dan ba duka bane ba ina fata an gane a kowace ma'aikata akwai mutanen kirki a kowane agency daga cikin agencies na gwamnati ne ko masu zaman kansu akwai mutanen kirki akwai masu amana cikin musulmai ko kiristoci akwai maciya amana azzalumai cikin musulmai da kiristoci to saboda haka Allah ya ce ya haramta wannan wa zulm ya haramta zalunci kowane iri ila ghairi zalika min atasarrufatil muharrama daga dukkanin abin da ma ba wannan ba in dai tasarrufi ne na haramu to Allah ya ce illa an takuna tijaratan sai dai fa in kasuwanci ne an taradun minkum wanda ya ginu a bisa yarjejeniya tsakaninku da juna anan da aka ce illa an takuna tijaratan sai dai fa in kasuwanci ne kalman tijara anan duk abin da zaka ka samu kudi ya shiga ciki dan ana samun kudi ne ta hanyoyi guda nawa ta hanyoyi guda nawa ake samun kudi hanyoyi ne guda hudu na farko in ma kasuwanci na biyu leburanci na uku kyauta na hudu gado ko akwai na biyar tsintuwa ba ya ciki na tsintuwa kar wanda yace da tsintuwa tsintuwa ba naka bane ba to kasuwanci abu ne sananne duk abin da zaka saya ka sayar sunan shi kasuwa a tsaye kake tafiya kake a shago kake gari gari kake zuwa kasa kasa ne duk sunan shi kasuwanci ina fata an gane sannan sai leburanci in aka ce leburanci wani zai dauka sai mai faskare ko mai labura mai gine gine ko mai kaza hatta ma'aikatan gwamnati leburori ne ina fata an gane duk abin da zaka yi wa wani aiki biya ka sunan shi leburanci duk ma'aikacin albashi labura ne kun fahimci wannan abin da kyau, dan aiki yake wani ya biya shi, wani nan gwamnati ne ko kuma wani mutum ne guda daya. Idan mutum ya dauke ka kana masa aiki a shagon shi biya ka leburanci kake, ina fata an gane. Idan a office kake gwamnati na biyan ka leburanci kake, idan ma'aikata ce mai zaman kanta leburanci kake, duk wannan kuma sunan shi tijara, kasuwanci. An fahimci wannan abin da kyau. To duk waɗannan hanyoyin gaba daya baya halatta ka ci dukiyar wani sai ta hanyar kasuwanci da ya gino akan yarjejeniya. Kai ne dan kasuwan, yara kake da su yan kasuwa, aiki kake ana biyan ka, wannan kasuwanci ne da aka gina shi akan yarjejeniya. Za ka yi aiki awa 8 haka ne ko Malam Musa? A biya ka bayan kwana 33 ko da 4. Ina fata an gane. A takaice dai shine baya halatta wani ya ci dukiyar wani sai in ta hanyar kasuwanci. Allah ce wala taqtulu anfusakum, kar ku kashe kawunanku. Inna Allah kana bikum rahima, lalle Ubangiji ya kasance rahiman, mai jinkai dangane da ku. To sai malamai suka ce wala taqtulu anfusakum, sun masa fassara guda uku. Na farko shine kar ku kashe kanku ta hanyar wasu suna kashe wadansu. A dauki makami a kashe mutum, ko a sa masa guba a kashe shi, ko kuma a je a yi tsafe-tsafe a kashe shi, duk ana wannan abu. Haka ne ko ba haka ba? Allah ya ce haramun ne ku dinga kashe junanku ta kowace irin hanya. Ran mumini guda daya darajar shi a wurin Allah fi dakin Ka'aba. Daga kashe mumini guda daya ta gwanda ka je ka dau diga ka je ka rusa dakin Ka'aba, kware da gaske. Saboda dakin Ka'aba in ka rusa haƙin Allah ne, zai iya gafarta ma in ka tuba, amma dai ka san ba za a bari ka rusa ba. Ina fata an gane. Amma annabi ya buga misali don nuna girman ran mumini. Amma in ka kashe mutum kuma Allah ba zai yafe maka ba, sai in shi ya yafe maka, sai ka je ka roƙe shi ya yafe maka. Kun gane magana? Duk wanda ya kashe wani sai dai je roƙe shi ya yafe mishi, to ina zai same shi? Babu, ya riga ya tafi. Ko kuma ƴan uwan shi gaba ɗaya kan magana su taru su ce sun yafe dukkansu. An fahimci wannan abin da kyau. Sannan kuma sai ka yi kafara, azumi 60, yan tabaiwa, ko kuma azumi 60 haka ne, kamar da zo cikin suratu An-Nisa, wannan suran da muke karantawa. A takaice dai, ƴan uwa, kashe mutum ba ƙaramin bala'i bane ba. Abu na biyu, mutum ya kashe kansa shi da kanshi. To na daga cikin masifan da mutum zai samu kanshi, Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abu Huraira, Allah ƙara masa yadda, yace annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam, man taradda min jabalin faqatala nafsa, duk wanda ya gangaro daga kan dutse ya kashe kanshi da gangan, fa huwa fi nari jahannam, ranar tashin kiyama yana cikin wutan jahannama, khalidan mukhallidan fiha abada, zai dawoma a cikin abada. Annabi ce man tahassasun man faqatala nafsa, duk wanda ya sha guba ya kashe kanshi, fasumuhu fi yadihi tahassahu fi nari jahannam, wannan guban da ka sha zaka tashi kana rike da shirin tashin kiyama, kana ta sha a cikin wutan jahannama. Khalidan mukhallidan fiha abada, zai zo na ciki kuma har abada. Annabi ce man qatala nafsahu bi hadidatin, duk wanda ya kashe kanshi da wani karfe, takobi ne ko mashi ne ko wuka ne ko bindiga ne ko me, ka kashe kanka, fa hadidatuhu fi yadihi, wannan karfin da ka kashe kai kisan kan da shi zaka tashi da shi yana hannunka, ya tawajja'u fi biha fi batnihi, mutun zai dinga cakawa cikin shi ranan gobe kiyama. Da an tashi kaga mutun da wuka yana ta cakawa cikin shi ko mashi, ya kashe kanshi ne a duniya da wannan abu. Annabi ce fi nar jahannam khalidan mukhallidan fiha abadan, mutun zai zauna cikin jahannama kuma har abada. Wani hadisi Imam Muslim ya rawaito daga Jabir dan Abdul dan Samura, Allah ƙara masa yadda, yace utiyan nabiy bi rajulin qatala nafsuhu bi mashaqis, an kawo wani mutum wurin annabi ya kashe kanshi da mashi, yace falam yusalli alaihi, annabi yace ba zai masa sallah ba. Saboda me? Saboda tsawatar. Duk wanda ya kashe kansa abe cancanci annabi masa sallah ba. An fahimci wannan abin da kyau. To nan dai abin da nake so na kai gare shi shine, da yawa ana samun committing suicide yana karuwa a wannan zamani. Mutum wai ko saboda bashi ya masa yawa bayan da zai biya, ko kuma ana neman a kama shi, ko kuma ya aikata wani abun kunya ya ce wanda kunyan duniya gwanda ta lahira ko mutum matsalolin rayuwa wani ma saboda budurwa wai ya kashe kanshi amma na akwai sakare wallahi Allah ya kiyaye wata mata kashe kanta saboda saurayi ita ma sakariya ce ba ruwan shi zai je a ruwata kai ma da kashe kanka saboda wata za ta je ta auri wani a takaice dai shine duk halin da kake ciki a rayuwa kai ba ma kashe kanka ba kai addu'a mutuwa ma annabi hana kace Allah ka dauki raina haramun ne an fance labin da kyau dan baka sani ba in Allah dauki ranka yanzu kila wuta zaka tafi to gwanda Allah baka tsawon rai dan ka tuba kai ayyuka masu kyau an fance wannan abin da kyau shi yasa annabi yace duk halin da kake ciki ko da rashin lafiya ce tai tsanani fa in kana la mahala la budda in sai dole kai wata addu'a kace Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li ya Allah ka raya ni matukar rayuwar na alkhairi ne a tattare da ni wata wafani ma kanatil wafatu khairul li ya Allah ka kashe ni in mutuwan ce tafi min alkhairi wannan shine addu'an da annabi bada dama al-imam ibn kathir Allah kara masa rahama ya kara abu na uku yace na daga cikin kisan kai ka dinga aikata ababai na sabon Allah kaman ka kashe kanka ne dan ko a Hausa idan ka aikata wani abu za ce ka ai ka kashe kanka ai ko ba haka ba saboda ka aikata wani abu da zai cutar da rayuwanka ko ka tafka wata hasara bisa ganganci ko dai kai ko jarrabawa aka yi in mutum ya fada yace na kashe kaina musamman ce na ainihin aji hudu shekaran da zai gama kuma ce final exam ina fata an gane yayi wasa da ganganci ya fadi sai a ce aka kashe kanka ai an gane ko to shan giya yin zina sata kisan kai duk wani abu na haramun in ka aikata kaman ka kashe kanka ne Allah ya kiyaye Allah ya ce inna Allaha kana bikum rahima lalle ubangiji ya kasance mai rahama ne dangane da ku sai Allah ya ce mi
wa mai yaf'al zalika
wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka daya daga cikin ababan nan da aka lissafa ko cin dukiyar mutane ta hanyar haramu ko sata ko kwace ko cin hanci da rashawa ko ha'inci wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata daya daga cikin ababan nan ko kuma wanda ya kashe kanshi ko wanda ya kashe wani ko wanda ke aikata ababe na haramun zalika din nan yana komawa ne zuwa ga ababan da aka ambata a baya wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata haka udwanan saboda tsabar ketare iyaka shine mujawazatul haddil mashru' an qasdin wa ta'ammudin duk wanda ya aikata haka saboda ketare iyaka da gangan wa zulman ko kuma ya haka ne saboda tsabar zalunci idan an ce zalunci shine wada'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi ajiye abu a wurin da ba mahallin shi ba wannan ma zalunci ne idan aka ce zalunci shine shi yasa shirka ya zama zalunci saboda haƙƙin Allah ne ka ba wani ina fata an gane ka bauta wanda ba Allah ba zalunci ne ka roki wanda ba Allah ba zalunci ne ka nemi taimako wanda ba Allah ba zalunci ne yasa Allah ce inna shirka la zulmun azim duk abin da zaka yi wanda yake ba daidai bane ba ko abin bai cancanta ba wannan sunan shi zalunci ko da shugaba za ku dora wa mutane kuka dora musu shugaban da bai cancanta ba kun zalunci wannan al'umma ina fata an gane wannan abin da kyau kuma zabin shugaban tun daga kan delegate kusan matsalar Najeriya delegate ke zaba muku shugaba an gane ko duk kyawun mutum in ba su bashi tiket ba ba zai takara ba ina jin ba kusan delegate ba ko anan misali muke jan hankalin yan siyasa waɗanda suke da ƙuri'a na delegate da su ji tsoron Allah duk lokacin da aka je zaben fidda gwani na dan takara karka kuskura a baka kuɗi ka zabi wanda bai cancanta ba na farko ka tuna wannan kuɗin ba zai yanke ma talauci ba 100 ne ko 150 ko 500 bana ji na gwamna ma ana bada 500 ba a bayarwa to dan Allah 200 zai yanke ma talauci kuma yana baka ka zabe shi ya gama da kai sai bayan 4 years kuma sai bayan shekara 4 abu na biyu ka zalunci al'umma ka zaba musu wanda bai cancanta ba ka ba shi ticket abu na uku ka zalunci waɗanda suka yi takara da shi in sun fi shi cancanta kuma wallahi Allah sai ya tambaye ka to saboda haka delegate ku ji tsoron Allah wajen fidda dan takara ku zaba wa mutane wanda kuka san ya cancanta wanda yake da dukkanin qualities da ake bukata na leadership ina fata an gane duk wanda bai cancanta shugabanci al'umma ba karka zabe shi kawai saboda shi mai kudi ne duk lokacin da aka yi wannan cin amana ne kuma Allah ta'ala sai ya tambaye mutane haka kai ma mallan talaka ranan zabe karka kuskura ka zabi shugaban da ka san azzalumi ne wanda ka san bai cancanta mulki mutane ba yayi lakin wasu qualities da zai shugabanci mutane ko da an ce mai gaskiya ne domin gaskiya kadai ba shike sa ka zama shugaba ba idan kai mai gaskiya ne amma ka zama weak you are not competent ina fata an gane domin gaskiya daban kuma jajircewa daban ban gane ko kun gane ba to ana bukatun ka zama mai gaskiya ko mai jajircewa wanda ka zama namiji a lokacin da annabi alaihi salatu wasallam yana yaro yana dan shekara 6 mahaifiyarsa Aminatu a lokacin da za ta rasu annabi yana tare da ita sun yi tafiya sun je ziyaran ƴan uwanta suna dawowa a tsakanin Makka da Madina sun zo ina abuwa ko ba ku karanta sira ne to a daidai wannan wurin Allah ya karbi rayuwanta da za ta rasu kalma ɗaya ta gaya wa annabi alaihi salatu wassalam tace ya Muhammad kun rajulan tace ya Muhammad ka zama namiji me ma'anar wannan magana ya Muhammad kun rajulan ka zama namiji shine ka zama jajircacce mara tsoro sadauki ina fata an gane kar ka zama solobiyo kar ka zama sako-sako ana ta cutan al'umma kana Allah ya isa ina fata an gane wallahi tallahi Allah sai ya tambaye ka duk mai mulkin da ba zai iya yin abin da ya kamata ba komai gaskiyar shi Allah sai ya tambaye shi Allah ya ce wa zulman da zalunci fa sawfa nuslihi nara da sannu zamu shigar da shi wutan jahannama wa kana zalika ala Allahi yasira sannan aikata hakan ya kasance abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wataala bi ma'ana ku saba wa Allah saboda ganganci saboda ketare iyaka saboda zalunci to Allah kuma ya shigar da ku jahannama ran gobe kiyama abu ne mai sauki a wuri shi babu wani wahala a wurin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ni
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu in tajtanibu idan kuka nisanci kaba'ira manya-manyan zunubai menene ma'anan al-kaba'ir jam'i ne na kabira kabira shine babban zunubi to menene babban zunubi malamai sun tattauna dangane da menene babban zunubi kuma suna da adadi wadansu malamai suka ce babban zunubi kwata-kwata guda 7 ne wadansu malamai suka ce guda 70 ne kisa Imam Az-Zahabi ya rubuta littafi al-kaba'ir ya kawo kabirai manya-manyan zunubai har guda 70 wadansu malamai suka ce sun kai guda 700 amma zance mafi inganci kabira ko kaba'ir ba su da adadi duk zunubin da Allah ya ce idan kai ya tsine maka albarka a aya ne ko a hadisi annabi ya tsinuwa sunan wannan abin babban zunubi annabi ya ce la'annahu alwasilata walmustawsilata Allah ya la'anci mai karin gashi wacce sana'anta karawa mata gashi da wacce aka karawa duk Allah ya tsine musu albarka tazo wata ta rubuta min tambaya bari na amsa cikin karatun nan tace malam me hukuncin wacce ta yi sallah da a cuci maza to na farko menene a cuci maza din Allah sarki maza menene a cuci maza eh a cuci gara ne asalin shi sai ta ce a cuci maza saboda ta dan sassauta. To anan Malam Sadiq menene a cuci garak? To ga famasi yana bayani, yace wani abu ne da suke sawa ka gani sai ka dauka tana da gashi da yawa. A cuci garan nan yana da yawa. Wannan ne shine mai dan sauki sauki. Su sun sani ba shi kadai bane ba. Ana cucin garori da abubuwa da yawa. To Allah sa ku danna cutan su. Abu na farko shine duk abin da mace za ta sa ya canja mata kamanni haramun ne. A cuci gara ne ko a cuci maza ne ko a cuci kowane ne shi. Ina fata an gane. Shi yasa ƙarin gashi ya zama haramu, bleaching ma ya zama haramu. An gane ko? Da yin wushiriya, Allah bai halicce ka da wushiriya ba, ko Allah bai halicce ki ba da wushiriya ki je a miki haramun ne. Wushiriya halitta ne in baki da shi ki hakura. In baka da shi ki hakura. Kun fahimci wannan abin da ke saboda ana zuwa ayi wushiriya. Kai mutum ya kan je ma a canja mishi halitta. Ga ko a nan Najeriya Bob Risky. Wasu sun san shi, wani dan Lagos ne. Ya je an canja halittar shi an mai da shi mace. Namiji ne. Kuma abin bakin cikin musulmi. Ina fata an gane. To babban abin takeicin shine da kuma rashin lissafi. Na san wasu a cikin ku sun san Michael Jackson. Ko kuma sun ji labarin shi. Yau ina Michael Jackson yake? Baya duniya ya mutu. Yana cikin waɗanda suka tallata canja halittar mutum. Shi fa baki ne Black American, irin bakaken nan inda ka san yan Afirka. Yaje aka mai da shi yanda ka san Bature. Kuma aka mai da shi fari. Amma ƙarshe mai yazo ya mutu. Ya gama burgewan duniya ta dauka kashi amma ya mutu. Kun bacci wannan abin da kyau. To duk abin da zaka yi fa ka canja halittar ki bilicin ki ƙara gashi ki yi wushiriya ki wane ne ƙarshe da mutuwa zaki. To me amfani shi? Canta a ce ma in kai ba za ka mutu ba. Kuma in ma ba za ka mutu ba za ka samu matsala da jikokinka. Za ce tsohon nan ya dame mu. Za ka zo ka tsufa ka rikice ba ka san me kake ba komai sai an maka. A lokacin so ake maka mutu. Haka ne ko ba haka ba? To shi yasa yanda Allah ya halicce ka ka gode mishi ka tsaya a haka. Babban abin da ake bukata kyawun zuciya ba kyawun halitta ba. Dukkan mutum wallahi in bai da hali mai kyau kyan ya zama na banza. Maza ga ba a son shi. Ko mace ce duk kyawun ta in ta zama mara kunya, mara mutunci, mara tarbiya. Sai ga ta yi aure takwas. Ina fata an gane. Wata auren ta 15. Kaga wannan bala'i ne. Zai wahala a ce duk wannan aure 15 laifin mazajen ne. Idan biyu ne uku ne kila akwai rashin sa'a na aure. Wanne yana faruwa? Amma auren ki 10, 10, 10 anya Allah ya sauke. A takaice dai shine duk abin da zaka yi ka canja halittar ka da shi haramun ne. Haramun ne. Karin gashi Allah ya tsine masu karin gashi. Masu yin wushiriya Allah ya tsine musu albarka. Ina fata an gane. Masu yin bleaching maza ne ko mata Allah ya tsine musu albarka. Haka yin wushiriya ma maza da mata duk Allah ya tsine mutum albarka kowaye ne. Sannan masu zuwa a kona abin nan su da wuta a rubuta wani abu a rubuta I love you haka kawai an gane ko? Ko kuma hada sunanta da sunan shi duka wallahi annabi ya hana wannan abu duka haramun ne shi wannan I love you din a aje shi a cikin zuciya nan ne mahallin shi da yawa an rubuta musu wannan abun kuma an zo ana ta fada ina fata an gane. Akwai wacce ta ce wa ita daga cikin bakin cikinta tana ban labari ne ta yi fada da wanda za ta aura tun ba auren ba ma suka watse haka na ji aka rubuta sunan shi a Haruna ta ce madallahi da sunan babanki ma cika rubuta da yake inda ya halatta amma bai halatta ba ina fata an gane shi yasa jiya nace muku idan kina son ki samu besti mutum uku ne da babanki da yayanki da kaninki duk duniya ba besti kaman waɗannan an fahimci wannan abin da kyau Allah ya ce wannan kenan sanan duk aikin da zaka aikata Allah ya ce sakamakon ka wutan jahannama shi ma kabira ne duk aikin da zaka aikata a ce amma haddin an kama ka ko amma bulala ko kai ka kurkuku ko kashe ka ko kaza ya shiga cikin kabira a takaice wannan hanyar ta nan ake bi a gane menene kabira Allah ce in tajite nubu kaba'ira matun hauna anhu idan kun nisanci dukkanin kabira matun hauna anhu wanda muka hana wani sakamako za ku samu nukaffiru ankum sayyi'atikum za mu kankare muku kananan zunubanku shi yasa manya-manyan zunubai in ka nisance su daga cikin rahaman Allah subhanahu wataala kananan zunubai ko sai dinga yafe ma ko ba kama istighfari ba saboda rahaman Allah tana da yawa Allah ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziya alladhina asa'u su'a bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna yace Allah subhanahu wataala san mai da kasai duka nashi ne sheke iko da su da duk abin da ke cikin su Allah dan ya saka wa ko Allah yana saka wa ko kuma aqibatul amri ya saka wa waɗanda suke mummuna aiki da mummuna aiki irin nasu waɗanda kuma suka yi aiki mai kyau Allah musu sakamako da kyakkyawa sai ka ce wa Allah su wane ne waɗannan sai ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira sune waɗanda suke nisanta manya-manyan zunubai manya-manyan zunubai wal fawahish da al fasha illa lamam sai fa yan kanana kanana to idan ka nisanci manya-manyan zunubai kananan da kake akan kuskure Allah sai gafarta ma inna rabbaka wasi'ul maghfira ubangijinka yana da rahama mai yalwa rahama mai fadi to a kullum mu ji tsoron Allah kar mu kuskure mu dinga aikata abin da musa Allah baya so ko kuma sakamakon aikata wannan Allah ta'ala zai fushi da mu Allah ce nukaffiru ankum sayyi'atikum za mu gafarta muku ainihin kananan zunubanku to akwai abin da mutane suke daukan kananan zunubai ne amma ko manya ne daga ciki akwai ƙarya a wannan rayuwar an dauka ƙarya kaman babu komai akwai wanda ya ce min wallahi wasu ko da ƙarya sai sun ci abinci ko da ƙarya za mu ci abinci to dalilin yana da hankali Allah kuma ya ce ala la'anatullahi alal kadhibin yace ala ku saurara la'anatullahi la'anan Allah ta tabbata alal kadhibin akan makaryata to shi sa duk abin da zakai kar kai ƙarya wallahi ka fadi gaskiya kuma gaskiya ita take fidda kai a wurin da baka tsamman zaka fita ita kuma illan ƙarya shine idan kai ƙarya guda daya sai ta jaka zuwa ga ƙarya goma kun san dalili idan ka shimfu da ƙarya aka yadda can sai abun ya soye tashi sai ka ƙara wata ƙarya dan ka kare kanka ta ce eh haka ne bayan kwana biyu in an so a gane sai ka ƙara wata ƙarya haka zaka yi ta ƙaran ina fata an gane amma in ka faɗi gaskiya guda ɗaya tak ka huta sannan ƙarya kuma akwai lokacin da tun a duniya ma sai ta cutar da kai balle kuma an shiga kabari balle kuma a gaban Allah subhanahu wataala waɗansu yahudawa ne suna tafiya su biyu suna bala'in jin yunwa ga zafin rana ga yunwa ga kishirwa kuma suna cikin jeji sai suka hango wani kauye amma kauyen na musulmai ne sai suka ce to abinda za a yi su biyun suke shawara ɗaya ce mu je kauyen nan mu musu ƙarya mu musulmai ne dan a ba mu abinci da ruwa sun gama jigata kaman za su mutu saboda yunwa da kishirwa da suka je kafin su tafi sai ɗaya ce to in mun je kai ka ce kai sunanka Ali ne kuma in ce a yace ni zan ce sunana Ali kai kuma ka ce sunanka Abubakar yace to shikenan mu je sai ɗaya yace kai ni fa gaskiya ba zan yi ƙarya ba in za su ba mu abinci su ba mu in ba za su kar su ba mu ni ba zan yi ƙarya ne musulmi bane ba kuma ba zan canja sunana ba sunana Shamilu ni abinda zan gaya musu kenan tayin yayi kokarin ya convincing din shi yace wallahi tallahi shi kan ba zai yi ƙarya ba zai je roke su a taimaka masa da abinci shi bai hude ne yana jin yunwa kaman zai mutu ga tafiyan kafa ga zafin rana ga yunwa ga kishirwa ai za su ba mu ai yace kai na baka san musulman nan bane ba za su ba mu ba yace to ni zan daina fada sai sun gana makar su ba munin wanta kashe ne gwanda na mutu akan gaskiya akan mai garya sai suka tafi suka je suka gaishe su yace ni sunana Ali ni musulmi ne ga nyunwa ga kishirwa ga zafin rana da Allah ku taimaka mana da abinci da yace ni kuma sunana Shamwilu ni bai hude ne ni ma ina jin yunwa da kishirwa ku taimaka mana da abinci sai aka ce to kai Shamwilu a shigar da shi cikin gida a bashi abinci da ruwan sanyi da wurin zama mai kyau to lokacin wurin sha biyu rana ne kai kuma Ali ai ka san mana azumi sai ka zauna sai an sha ruwa to kunga Ali zai sha wahala ko kuma lokacin sha biyu rana ne sauran kusan awa bakwai to kaga anan me ya ja masa wannan abun kare da yi da ya faɗi gaskiya fa da shikenan Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhanun anhu in kun nisanci manyan zunubai nukaffiru ankum sayyi'atikum za mu kankare muku kananan zunubai wa nudkhilukum za mu shigar da ku mudkhalan wurin shiga kariman na karanci kalmar mudkhal yana daukan ainihin ismul makan ko kuma yazo da masdar madkhalan sai zamo a in an ce mudkhal shine wurin shiga ko kuma ya zama idkhalan in yazo da masdar sai zama idkhalan zai zama wani dukhilkun zamu shigar da ku mudkhalan karima wurin shiga na karamci ko kuma wani dukhilkun madkhalan karima zamu shigar da ku shigarwa na karamci ina fata an gane duka ana nufin dai sakamakon nisantan ayyukan sabo na farko Allah zai kankare ma kananan zunubai na biyu kuma Allah zai shigar da kai aljanna dan babu wurin shiga na karamci kamar aljanna aljanna ce kadai zaka shiga hankalinka ya kwanta ga AC ga sanyi ga komai ina fata an gane ga matan hurul ini wata mata ta tambaye malamin mu ko ku ba ku da aiki sai maganan hurul ini mu ko mata fa me za a ba mu yace abun haddacin fiska kuma al asli shine ita mace in ta shiga aljanna mijinta na duniya shine mijinta ina fata an gane mijinki na duniya in kun shiga aljanna shine mijinki ke sa Allah baya magana mazan aljanna sai mazan duniyan su ne da mazan can kun fanci wannan abin da kyau na farko kenan idan ko mace ta mutu ba ta yi aure ba to a can akwai samarin aljanna ina fata an gane wanda ba sa ƙarya ba sa yaudara ina fata an gane samari masu gaskiya suna nan suna jiranki to idan mace kuma ta yi aure da yawa fa yana ta yi aure auren ya mutu ko mijin ya rasu ta ƙara wani aure ta aure maza biyu ko uku to a cikin wanne ne zai aure ta aljanna malamai sun yi magaganu da amma zance mafi inganci ya tabbata a cikin hadisi mijinki na ƙarshe da kika mutu a wurin shi ko kuma daga mutuwar shi baki ƙara aure ba shine mijinki ranan gobe kiyama wannan dalilin yasa Allah ya hana mata annabi aure ina fata an gane dan inda mata annabi sun yi aure bayan ya rasu to ai kaga su an cuce su a aljanna annabi ba zai zama mijinta ba ke yasa mata annabi dukkan su Allah ya ce haramun ne su yi aure ko kuma haramun ne wani aure su idan annabi ya rasu haka nana Aisha ta zauna wajen shekara 50 bata yi aure ba ina fata an gane saboda me tana jiran ta haɗu da annabi a gidan aljanna Allah ta'ala ya haɗa mu da shi a gidan aljanna Allah ta'ala ya ainihin ba mu karfin imani da aiki na gari ya Allah muna roƙonka da sunan ka mafiya kyau da sifofin ka mafiya kamala ya ubangiji ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah dan rahamanka duk wanda yake cikin damuwa Allah ka yaye mishi waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu buƙatu na alkhairi Allah ka biya musu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك التيسير من كل امر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.